أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله آل الله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد يوم مسلمين منا قدم الدقيس واتمسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منكسن تي منازن تي جوا abinda bai kamata mutum ka taba ba a cikin mai ayoyin Qur'ani da Qur'ani muka bayyana wayansu halayoyi idan mutum halaye idan mutum kana cikin wannan halayen bai kamata ka taba Qur'ani ba da halayoyin da yake idan ka samu wayannan halayen bai kamata ka taba Qur'ani alhalin da yake baka da alwala ba a yau cikin wannan zance da muka yi wannan halayen da zamu ambata a yau ba laifi mutum ka taba Qur'ani a cikin wannan halaye ba haramun bane shine ka taba Qur'ani da jikin da gashin jikinka gashin jikinka idan ka taba Qur'ani da shi ko ba alwala ba laifi bane ko da yake ihtiyati ne mustahabbi mutum ka bar wannan idan baka da alwala ko da gashin jikinka kada ka taba Qur'ani da shi a wannan hali na biyu shine idan aka sama Qur'ani plastic yau wannan leda da ake sama Qur'ani kamar irin Qur'anin da ake saukan da ake yi a gun khatma na wafatin mu'minai to ba laifi ko a'a idan Qur'anin yana cikin me kwalba ne shi ma me karo ne ba laifi sa'annan ko taba Qur'ani harufan Qur'ani amma ta inna me ba biro wurin misali kaman kalman nunun nunun haka za rubuta nunun akwai digo sakiya akwai wani fili tsakanin digo da zuwa nafsun nunun wurin in zanka dube hannunka wurin ba laifi ko ha'un ka sa hannunka sakiyan ha'un shi ma me ba laifi sa'annan taba warakan nan na Qur'ani ko tsakanin rubutun Qur'ani masalan ya ayyuhal ladhina amanu idza qumtum ila ssalat gabani da satarin da zai zo baya idan ka sa hannunka sakankanin wayannan ayo guda biyu ko misali mu ce qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas kafin ilahin nas akwai wanda me fasila tsakanin wannan aya na farko da na biyu ko mu ce aya na farko da na biyu da na uku idan ka sa hannunka inna ba rubutun ba laifi ko da baka da alwala ko da yake makruhi ne kuma ko ka kama bangon littahi baka da alwala ba laifi amma makruhi ne haka kuma Qur'anin da yake an tarjama kaman yau akwai Qur'anin da yake an tarjama kawai luga ce ingiliziya sab ba arabiya ciki shi ma ta bashi ba alwala ba laifi sai dai inna me akwai suna Allah ko sunan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta wurin taba shi akwai iskali ya kamata wajibi ne mutum kana da alwala sa'annan ka taba wannan kalma sa'annan kalmomi da suke sun yi tarayya tsakanin lugha ta larabci da lugha da yake ba larabci ba idan wanne ya rubuta wannan kalma niyyansa cewa ya rubuta kalma ne na Qur'ani to ba za ka yi ka taba wannan kalma ba fa sai kana da alwala amma idan ya rubuta ne kawai haka ba da cewa kalma ce na Qur'ani ba ya rubuta ne domin wannan kalma tana da mai tarayya tsakanin lugha ta larabci da lugha wanne yake ba larabci ba to lokacin me ba laifi bayan mun yi wannan zance zamu yi zance akan ayyukan da suke cewa mustahabbi ne mutum kai alwala sa'annan ka aikata wannan ayyukokin na farko sallan gawa yani mustahabbi ne mutum kai alwala sa'annan kai magawa sallah sa'annan zuwa ga masallaci ko haramin nan na Ahlul Bait salamullahi alaihim, yani ma'sumai cikin Ahlul Bait salamullahi alaihim, mustahabbi ne ka yi alwala sa'annan ka shiga wannan bagire. Sa'annan karanta Qur'ani mustahabbi ne mutum za ka karanta Qur'ani kana da alwala. Ko kuma yanzu yanda akwai kananan Qur'anai, mutum za ka fita don Qur'ani na ajiwunka, to kada me kana tafiya da Qur'ani baka da alwala. Matukan za ka sa Qur'ani a ajiwunka, ya kamata ka zama me kana da alwala, mustahabbi ne. Haka kuma lokacin da mutum za ka yi bacci, shi ma mustahabbi ne ya zama me kada ka yi bacci ba da alwala ba. Haka kuma idan wani bagire a cikin jikin mutum zai taba fatan Qur'ani ko gefen Qur'ani, to mustahabbi ne ya zama mai mutum kana da alwala, ko da yake ba rubutu wurin, amma saboda girmama Qur'ani mustahabbi ne ya zama mai kana da alwala. Sa'annan kuma da ziyaran mamata a makabarta, idan mutum zaka je makabarta mustahabbi ne kana da alwala. Bayan wannan zance da muka yi abin da ya danganci wajibobin nan na alwala, ko ababen da suke ayyuka da yake wajibi ne mutum ka yi alwala sa'annan ka aikata su, da wanne yake mustahabbi ne mutum kana da alwala sa'annan ka aikata su, yanzu zancen da zamu yi yau la Allah mu cika wannan saduwa namu shine zamu yi zance gaba da abin da ya danganci shakka a cikin alwala. Zamu ambata wayansu halaye, idan mutum ka samu kanka cikin wannan halaye, to menene hukuncinka? Idan mutum bai sani ba cewa yayi alwala ko bai yi alwala ba, lokacin sallah ya kai yana shakka cewa yana da alwala ko bai da alwala, to menene wazifansa? Sai ya tashi yayi alwala. Sa'annan hali na biyu, wanda bai sani ba cewa alwallansa ingantaccen alwala ne ko a'a, ko bataccen alwala ne, alwallansa bataccen alwala ne, to abin da yake wajibi a kansa shine me ya sake yin alwala. Baka sani ba alwallan gan da kai ya inganta ko bai inganta ba, sai ka sake alwala kawai. Idan mutum yana sallah, a sakiyan sallah sai shakka cewa yayi alwala ko bai yi alwala ba, to wannan sallansa me ya bata, wa bi ma'ana cewa bai da alwala, sai ya sake alwala, ya sake sallah kenan. Amma bayan sallah, idan mutum yayi shakka cewa yayi alwala ko bai yi alwala ba, yayi sallah, to wannan sallan da yayi ya inganta, ko wancan nan ka sallan da yayi ta inganta. Amma sabon sallan da zai yi ko sallan da ke zuwa, ya kamata mai yayi alwala sa'annan yayi sallah. Masalan mutum yayi sallan azhar, bayan ya kare sallan azhar sai ya shakka cewa yayi alwala ko bai yi alwala ba, wannan sallan azhar da yayi ingantacciya sallah ce, sallan yayi, amma la asar da zai yi sai ya sake alwala. Idan mutum yana cikin alwala sai ya shakka cewa shin cikin gabobinsa na alwala akwai abin da yake me zai hana kai ruwa ya taba mai fatansa ko ba wannan abin, shakka yayi bai da yakini, to wannan alwallansa ya inganta. Amma idan mutum yana cikin wannan hali da zamu zakara, shine ya san cewa akwai abin da me yake ya annukan hannunsa ko kan gabobi cikin gabobinsa na alwala, amma bai sani ba yana shakka cewa wannan abin shin zai hana ruwa ya kai zuwa ga fatan jikinsa ko ba zai hana ba, to abin da yake ya kamata ya fidda wannan abin akan gabansa na alwala, ko a'a ya bar ruwa ya kai akan fatansa to wannan alwallansa ya inganta. Bayan mutum ya yi alwalla, sai ya ga wani jiki a kan mai gabobinsa, cikin gabobinsa na alwalla. Amma bai san wannan abin da ya gani ba, shin ya hana kai ruwa zuwa ga fatan jikinsa ko bai hana ba? Bai sani ba. Ko a'a, wannan abin gabanin alwalla ne yake kan gabansa na alwalla ko a'a bayan alwalla ne? Idan bai san wannan ba, ta alwallansa ya inganta. Amma idan ya sani cewa wannan abin lokacin da yake alwalla, bai ji cewa yana kan jikinsa ko ba shi ba, wani lokaci abu ka gansa lokacin da kake alwalla, to wannan hukuncinsa shi muka ambata. Amma lokacin la bayan ka kara alwalla ka gani wannan abin, baka sani ba lokacin da kake alwalla yana kan jikinka ko ba shi kan jikinka, ya hana ruwa ya kai zuwa ga fatan jiki ko bai hana ruwa zuwa ya kai zuwa fatan jiki ba, to wannan idan mutum ka samu kanka cikin wannan hali, ihtiyati wannan yake wajibi ne mutum ka sake alwalla. In mutum ya samu kansa cikin wannan hali, ina ji na takwas kenan da zamu zakara, cewa cikin ayyukansa na alwalla ko sharuttan alwalla, kamar me cewa akwai abin da zai hana ruwa ya kai zuwa gabobinsa na alwalla, wannan mutum me yana yawan shakka, ko lokaci yayi alwalla shi ta waswasi cewa da Allah jikina akwai abin da ya hana me kai ruwa zuwa ga me fata na gabobina na alwalla, to wannan mutum menene hukuncinsa? Ba zai kula da wannan shakkan da yake yi ba, saboda kamar yanda yazo cikin ruwayoyi na Ahlul Bait salamullahi alaihim, maganin irin wannan waswasi da shakka shine mutum kada ka kula da wannan shakkan da kai. Da yayi alwalla sai la Allah, lokacin da nake alwalla la Allah wani biro ko wani ink ko wani abu ko abu yana shakka, wala Allah ruwa bai kai zuwa ga wannan gaba kaza ba, la Allah lokacin da zan shafa kaina akwai abu kaina ko akwai me sufa ko sufa wani abu haka, kamar da muka yi bayani a can, to sai zamana me yana shakka, wannan mutum ba zai kula da shakkansa ba. Ina ji in Allah ya so ya yarda a sabuwar saduwa da zamu yi, zance kan ababen da suke bata alwalla. Hadha, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.